Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu rubar kuma da wannan la'asariya suna Nasir Fil Hashim kuma tare da Amina Bahar Aunar da sauran abokan aiki muke ga muku wannan shirin a yau ranar Litinin 8 ga watan Nuwamba na shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai.
Wasu bincike guda biyu da aka gudanar a lokuta daban-daban sun yi nuni da irin matsalar da annobar COVID-19 ta haifar. Ɗaya daga cikin binciken ya nuna cewa akwai yiwuwar adadin mutane da suka mutu a duk faɗin duniya ya haura miliyan 5. A yau Litinin, hukumar kula da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce adadin mutane da ke gab da faduwa kangin matsananciyar yunwa a ƙasashe 43 ya ƙaru zuwa miliyan 45. Dakar ran China sun kera wasu jiragen yakin ruwan Amurka na bogi a wani abu da ake ganin za su yi amfani da su ne wajen yin atisaye a yankin hamadar Xinjiang.
A cikin shirin za ku ji cewa kungiyar ECOWAS ta haɗa Muhammad bin Chambers a matsayin wakili na musamman a Guinea. Haka kuma za a ji cewa wasu kungiyoyi masu zaman kansu sun tattauna matsalolin matafiya a yammacin Afirka.
Kungiyar ta CDAO tun shekara 1979 cewa duk wanda ke cikin wannan yankin na kasashen nan 16 yana iya ya hito inda ya ga dama cikin wannan kasashe.
Haka kuma za mu ji cewa wani bincike da hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi ya gano cewa ɗaya daga cikin magunguna 10 da ake sayarwa a nahiyar Afirka jabini. Sai kuma shirin ilimi garkuwar dan adam wanda Yusuf Aliyu Haran da ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma wasu ra'ayi da kuma su raro ke aiko mana ta email, amma yanzu sai a gyara zama don fara sauraron labaran duniya.
Bincike guda biyu da aka gudanar a lokuta daban-daban sun yi nuni da irin matsalar da annobar COVID-19 ta haifar. Ɗaya daga cikin binciken ya nuna cewa akwai yiwuwar adadin mutane da suka mutu a duk faɗin duniya ya haura miliyan 5, adadin da tuni aka wuce tun gabanin 1 ga watan Nuwamba da cibiyar tattara bayanan cutar da ke jami'ar John Hopkins ta fitar. Ɗayan binciken wanda ya yi wata ƙididdiga ya nuna cewa mutum miliyan 50 suke kamuwa da ƙwayar cutar a duk kwanaki 90. Kamfanin dillancin labaran Reuters na tunatarwa cewa ya ɗauki kusan shekara ɗaya don tattara alƙalaman mutane miliyan 50 na farko da suka kamu da cutar COVID-19. Adadin masu ɗauke da cutar a Russia, Ukraine da Girka ya kusa kai matakan alƙaluma mafi girma da aka bayar tun bayan ɓarkewar cutar shekaru 2 da suka gabata, inji Reuters, tare da sabbin masu ɗauke da cutar da ke ci gaba da ƙaruwa a ƙasashe 55 cikin 240. A yau Litinin, hukumar kula da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce adadin mutane da ke gab da faduwa kangin matsananciyar yunwa a ƙasashe 43 ya ƙaru zuwa miliyan 45, yayin da ake ganin ƙaruwar matsalar a duniya. Ƙaruwar adadin da aka gani akan mutane miliyan 42 a farkon shekarar nan ya samo asali ne bayan binciken da ya nuna cewa an samu ƙarin mutum miliyan 3 da ke fuskantar barazanar yunwa a Afghanistan, a cewar hukumar samar da abinci ta WFP. Hukumar ta ce kuɗin da za a kashe wajen kawar da yunwa a duniya yanzu ya kai dala biliyan 7 daga dalar Amurka biliyan 6.6 a farkon shekarar nan, amma ta yi gargaɗin cewa hanyoyin da aka saba samun kuɗaɗe na tsukewa. Ana tilasta iyalai da ke fuskantar matsanancin rashin abinci da yin zaɓe mai matuƙar wuya, kamar aurar da yara da wuri, fitar da su daga makaranta, ko ciyar da su da fara da ganyen itatuwa. Dakarun China sun kera wasu jiragen yakin ruwan Amurka na bogi a wani abu da ake ganin za su yi amfani da su ne wajen yin atisaye a yankin hamadar Xinjiang, kamar yadda wasu hotunan tauraron ɗan adam na Maxar suka nuna a ranar Lahadi. Waɗannan jiragen na nuna ƙoƙarin da ƙasar Sin ke yi na ƙirƙirar dabarun yaƙi da jiragen ruwa da ke dakon makamai, musamman kan rundunar sojojin ruwan Amurka, yayin da ake ci gaba da samun takun saƙa da Washington kan batun Taiwan da kuma tekun kudancin China. Hotunan tauraron ɗan adam sun nuna cikakken sifa na wani jirgin ruwa na Amurka, kuma an ƙera akalla na'urori masu lalata makamai masu linzami, samfarin Alibag guda biyu, a wani abin da ya zama tamkar abin kai hari ne a yankin hamadar Taklamakan.
Ina jima kaɗan Aminatu sake da da labarai kafin nan. Kungiyar ECOWAS ta naɗa Muhammad bin Kambas a matsayin wakili na musamman wanda zai tabbatar da komawa tsarin mulkin farar hula a ƙasar Guinea. Erdogan Abbas na ɗauke da wannan rahoton.
A cikin wata zantarwar bayan wani taron koli na musamman a nan Accra, shugaban kwamishin kungiyar tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma John Clark Sibrew ya yi kashedin ƙarin takunkumi muddin ƙasashen ba su koma mulkin farar hula cikin hanzari ba.
16 September 2021, the authority decide to
open. A ranar 16 ga watan Satumbar shekara ta 2021, hukumar ta yanke shawarar dakatar da shugabancin kasar Guinea daga duk kungiyoyi na jagororin kungiyar ECOWAS da takunkumin hana tafiye-tafiye da dakatar da duk wani taimakon kuɗi akan mambobi na CNSB da mambobi ko dai in ce danginsu har sai an dawo da mulkin farar hula. Hukumar ta yanke shawarar naɗa mai martaba Malam Muhammad bin Chambers a matsayin manzo na musamman zuwa Guinea dalibin ƙarfafa tattaunawa da kwamitin miƙa mulki su shirya miƙa mulki ɗin kan lokaci cikin nasara. Jan Kasibrew ya nuna damuwa ainihin game da lalacewar halin tsaro a ƙasar Mali. A hali na miƙan mulki ga gwamnatin farar hula a ƙasar Mali, hukumar na ci gaba da nuna damuwarta akan taɓarɓarewar halin tsaro a Mali a dalilin rashin tabbas dangane da sha'anin siyasa a ƙasar. Hukumar na kira ga kwamitin shirya miƙan mulkin su himmantu wurin inganta halin tsaro, musamman ta maida hankali akan yankunan da rashin tsaro ɗin ya shafa. Hukumar ta yi kira ga ƙasashe makauta su ƙarfafa gimshikan tsaronsu a bakin iyakokin Mali, su kuma goya wa kwamishin ɗin na ECOWAS baya ta ƙarfafa tattaunawar da take yi tare da kwamishin ɗin na tarayyar Afirka yadda za a kyautata lamarin tsaro a nahiyar ta Sahel. Bugu da ƙari, hukumar ta yi kira da a ɗau ƙarin tsauraran matakai yadda matsayi na hukumomin guda biyu na ƙasa da ƙasa zai kankama. Ko mai Malam Irbad Ibrahim masani akan hali na tsaro na Afirka zai ce game da wannan mataki da kungiyar ECOWAS ta dauka.
Shin an dagora takunkumi batun samun magunguna ma asibitoci ya yi wuya, watakila su wayannan sojojin iyalansu ba su wayannan asibitocin, to wanda ke cikin wayannan wurare hospitals za ka yi kamar mutan kasa ne, su za su sha wahala. Ni dai wannan zance ina ga diplomasiya ya kamata yi amfani da ita, domin yau idan ka duba kasashen Afirka baki daya ana samun soja ya yi juya mulki, sannan kuma je jefa kuri'a watakila ya lashi zabe. So shi ina ga kamar it could be a little challenging ngan ce da tsaya kan takunkumi kawai, ayi muhawara da su, ayi amfani da dialogue, ayi amfani da diplomasiya a san na aka nufa, kada da yi soyayya su masanya gwamnatin soja zuwa gwamnatin farin hula.
Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Har yanzu duk kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Amina dauke da ƙarin labaran duniya.
Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi kira ga gwamnatin mulkin sojan Myanmar da ta mayar da ƙasar bisa tarbar demokuraɗiyya ta gaskiya. Kiran na zuwa ne yayin da ake bikin cika shekara ɗaya da nasarar babban zaben da jam'iyyar National League for Democracy ta gwamnatin farar hula ta lashe. Jam'iyyar NLD ta samu kujeru 396 daga cikin 498 da aka fafata a zaben ranar 8 ga watan Nuwamba na shekarar 2020, inda ta doke jam'iyyar Union and Solidarity mai samun goyon bayan soji a zaben da ya kasance shine na biyu da aka yi bisa tarbar demokradiyya bayan da sojoji suka miƙa mulki ga farar hula a hukumance bayan kwashe gwamnatin shekaru suna mulkin kama karya. Amma an yi watsi da sakamakon zaben watanni uku kacal, inda sojojin suka kifar da gwamnatin farar hula a ranar 1 ga watan Fabrairu na shekarar 2021 tare da ɗaure wasu jami'an ta gidan yari, ciki hadda jagora Aung San Suu Kyi da shugaban Win Myint. Sojoji sun yi ikirarin cewa an tafka maguɗi a zaben na ranar 8 ga watan Nuwamba, zargin da hukumar zaben ƙasar ta yi watsi da shi. Lauyan mutumin nan mai fafutukar garin MPP ta farar fata da ya kashe musulmai 51 yayin da suke ibada a wani masallacin da ke New Zealand a shekarar 2019, ya ce akwai yiwuwar su ɗaukaka ƙara kan hukuncin ɗaurin rai da kotu ta yanke wa wanda yake karewa. Ranar Litinin Tony Ellis ya faɗa yayin wata hira da ya a gidan Radio New Zealand cewa wanda yake karewa, Brenton Tarrant, ɗan ƙasar Australia mai shekaru 31, ya ce ya amsa laifin harbin da ya yi a Christchurch a shekarar da ta gabata saboda wulaƙanci da cin zarafi da ya rika fuskanta a lokacin da aka tsare shi a gidan yari don jiran a saurari ƙararsa. Tarrant ya ce an hana shi cikakkiyar samun damar ganin lauyoyinsa da bayan da kuma takaddun da zai iya amfani da su wajen kare kansa a gaban kotu. A cewar Tarrant, yadda aka rika wulakanta shi ya shafi juriyarsa, inda daga ƙarshe ya yanke shawarar cewa hanya mafi sauki ita ce ya amsa cewa ya aikata laifin.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A jamhuriyar Nijar, shugabannin kungiyoyin kwadago da na kungiyoyin fararen hula sun fara gudanar taro domin nazarin hanyoyin magance matsalolin da ke damun matafiya akan hanyoyin zirga-zirgar kasashen Afirka ta Yamma. Duk da cewa gwamnatocin waɗannan kasashe sun rattaba hannu akan yarjejeniyar kai da kawowar jama'a da dukiyoyinsu ba tare da wata tsangwama ba a ƙarƙashin ƙungiyar CDAO. Wakilin muryar Amurka a Yamma, Sulaiman Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Yawaitar koke-koken jama'a a game da yadda jami'an tsaro ke tatsar kuɗaɗe irin na ba gaira akan hanyoyin zirga-zirga musamman a iyakokin ƙasashen Afirka ta Yamma yasa kungiyoyin kwadago da kungiyoyin fararen kula shirye taro domin tantauna wannan batu da ke ƙara kamari a kowace safiya. Kamar yadda Mansur Adamu na kungiyar kwadago ta CDTM ya yi min ƙarin bayani.
Kungiyar ta CDAO tun shekara 1979 cewa duk wanda ke cikin wannan yankin na kasashen nan 16 yana je ya hito inda ya ga dama cikin waɗannan kasashe. Ba ni da izinin in tashi in tai nan Burkina ko kuma dan Mali ko kuma can Dakar ba tare da na samu matsaloli ba ga hanya, wannan ƴan sanda ne, wannan gendarme ne, wannan duwan ne, wanda kowa tara hannu zai abani. Alorke talakawa a kasashen suna da inci ba tare da an takura musu ba su yi. Don sai muka ga yalla abin ya yi karin su kaɗai gwamnatoci, bari kungiyoyin fararen hula da kungiyoyin kwadago su ɗauki wannan yaƙi ganin cewa an shafa matalakawan kasashen ga guda 16 lahiya.
Sauƙaƙawa al'ummomi hanyoyin gudanar da harkoki a tsakanin kasashen yammacin Afirka na daga cikin manyan dalilai na ainihi da suka sa gwamnatocin wannan yanki kafa ƙungiyar ECOWAS a matsayin wani matakin bunƙasa tattalin arziki. Sai dai a zahiri ba haka abin yake ba a aikace.
Babu wannan inci na aje a zo a yi kasuwa inda aka ga dama sai ka iske nan wurin wai kai ka tashi dan diga dan Niger ka tai Cote d'Ivoire ka yi budakka kafin ka dawo ƙasa kuɗin da ta bi hanya ka biyo Burkina su kwace ka har ɗan ƙasar ka Niger ta a tace ka har abin ka abinda ka samu mafi na lamar ya ƙare ga ɗan ga iko.
Da yake bayyana tasa fahimta a dangane da yadda yake kallon abubuwan da ke faruwa da matafiya a mafi yawancin ƙasashen sai da yawo. Habibu Sumaila, wanda ke halartar wannan taro da sunan kungiyar farar hula ta APES Niger, na cewa ya kamata kasashen Afirka ta Yamma su yi koyi da takwarorinsu na Turai.
Ka duka yanzu nan zuwa Dakar, nan zuwa Senegal, sai ka tashi daga nan zuwa can sai kai kwana 4 kwana 5 baka kai ba. Amma kasashen waje na lahiyar Turai an tanadar da doka wadda za ta baka hanya ka tashi daga cikin Faransa, ka je Italy, ka yi kur, ka tashi daga Italy, ka zo wani gari kuma na cikin Europe in ka je ka yi kini guda kana zuwa kai harkokin ka kowace ƙasa sannan ka dawo kuma kwaninka ka dawo ba tare da ka samu matsala. Kenan ya kamata a ce mu ma mutanen mu sun samu wannan hanyoyi da za su samu ba tare da wasu matsaloli ba, suna yi zirga-zirga su suna dawowa.
A ƙarshen wannan taro na tsawon wuni biyu, mahalartan za su bullo da shawarwarin da za su gabatarwa gwamnatocin ƙasa kasashen kungiyar ECOWAS ta yadda za a dauki matakan da suka dace da wannan matsala da ke hanawa al'ummomin yammacin Afirka morar yancin zirga-zirga, yayin da a nan gaba haɗin gwiwar kungiyoyin kwadago da na kwarar hula ke sa ran kaddamar da ayyukan waye kan jama'a akan wannan maudu'i. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sulaiman Umar Barma, wani bincike da hukumar lafiya ta WHO ta yi ya gano cewa ɗaya daga cikin magunguna goma da ake sayarwa a nahiyar Afirka jabi ne, abinda ke haifar da asarar rayukan jama'a da dama. Koda yake mahukunta sun ce suna ɗaukan matakan da suka dace, amma WHO ta ce akwai buƙatar ƙara gani. Dr. Murtala Umar masanin magunguna ne kuma likita asibitin Malam Aminu Kano na Najeriya. A wannan zantawa da yi da wakilinmu Baraka Bashir ya bayyana irin illolin da shin jabin magunguna ke haddasawa.
To babban illar da ake tsoro shine kamar yanzu magungunan da ake yawan amfani da su kuma irin kasashen mu su Najeriya kamar su maganin malaria, zaka ga ita kwayar cutar malaria irin ta cikin kwayoyin da suke saurin bijirewa cuta. So idan ai kasance ana shan jabin kwayoyi, zai kasance ita wannan kwayar cuta tana samun dama ta rikida ta zama cewa ta haifi wasu irin ƴaƴaye da za su zama ba sa suna bijirewa irin wa'annan, saboda yawanci da suke yin jabin za su dan hada da wani abin da yake maganin, da kuma yawancin maganin kuma sai kasance ba mai aiki bane. So sai kasance ita wannan kwayar cutar an sha magani amma maganin ba zai iya kashe ta ba. To kuma saboda ba zai iya kashe ta ba, sai ta kamar a ce abinda ake faɗa na cewa ba a jiwa zaki ciwo a bashi ya gudu, in ya warke ya dawo kuma kaga zai dawo da karfin sa, zai zo ya kashe wanda ya ji masa ciwo. To kamar haka ne, sai su ƙara canja su gane me yake kashe su, sai su canja yanayi. Wani lokaci akwai abinda ake sama sa resistance, sai su kana akwai hanyoyin resistance din da yawa, to kamar bijirewa cuta kenan, sai su wani lokaci su yi ko wani koko da zai kare su daga wannan maganin, saboda haka sai su dinga haihuwa ƴaƴansu irin haka. Sai ya kasance kai da ka sha maganin, ko da wani bai sha ba, kai da ka sha yanzu ka yi dalilin da zai sa su yi wa'annan haihuwar. Idan wani yanzu sauro ya zo cije ka, sai ya ɗauki irin wannan kwayar cutar, sai ya je sake sa wa wani, kai kuma sai ka sha magani mai kyau ma, sai ka sai yi masa magani, saboda yanzu ta canja, ta rikida, an batta, an ɗan ji mata ciwo, ta gane me ya ji mata ciwo, ta yi abin da zai kare ta. So ko da magani mai kyau ya zo, sai ka ga bai mata magani ba. Sannan kuma akwai economic cost, wato kamar me zan ce, kamar mutane za su dinga barnatar da kuɗin su, ba su samu magani ba, warkewa ba, ko sun asara kuɗin su akan bangaren sayan magunguna marasa kyau.
A gaida Baraka Bashir, wannan shirin na zuwa muku daga birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, ko da yake kuke so, za ku iya shafin mu na yanar gizo, wato voahausa.com, hukumar sashen hausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan la'asariyar ta yau Litinin. Ta da fatar kuna cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu ci gaba da duba halin da ilimi ke ciki, musamman a arewacin Najeriya, da kuma hanyoyi da suka kamata a bi don kawo ƙarshen wannan matsalar, wanda masana ke ganin cewar ɗaukan mataki na gaggawa zai taimaka. Akasin haka kuwa za a iya samun gurɓatacciyar al'umma. Wakiliyarmu a garin Kaduna, Binta Ibrahim, gare ki.
Shugabar makarantar GGSS Bagoma, Hajiya Hajara Yusuf Ahmed, ta yi tsokaci a game da yanda matsalar tsaro ya shafi tsarin koyarwa da kuma na koyon karatu ga ɗalibai da malaman.
Maganar tsaro ya haifar da matsaloli a jihata, kuma ya kawo koma baya matuƙa gaya a harkar ilimi, domin kuwa kowane tam mukan yi sati 13 ne zuwa 14 sannan take hutu. To muka yi amfani da sati 10 zuwa 11 a karantar da yara, sannan ayi amfani da sauran sati tuka din sati 3 kenan ayi jarabawa a sallami yara su take hutu. Dan akai hutu a dawo sai kasance an samu tsololi da dama da ya haifar da koma baya. To dole ne gwamnati ta dakatar da komawar mu makaranta saboda ta tabbatar da ingancin tsaro tukunna kafin a koma. To a lokacin da gwamnati ta gamsu da ingancin tsaro ta kira cewa a koma makaranta, sai kuma ta bada umarnin cewa to ta fito da sabon kalanda. Maimakon a ce an karkara wannan pattern din da ya rige ba a yi ba, ta ce a yanzu an shiga sabon shekara ne, wato new school calendar. Za a fara da first time ne, kuma za mu yi mako 13 a makaranta, amma mu yi amfani da sati 2 mu koyar da syllabus na top 10 da ya kamata a koyar, sannan sauran makonnin binne mu yi amfani da shi mu karantar da first term syllabus. An shiga wani sabon shekara kenan. To kin gani yana da wuya a ce yaro ya iya fahimta abin da ya kamata ya fahimta, ya san abin da ya kamata ya sani a cikin sati 2. Idan ya kasance abin da ya kamata a ce ya koyar da shi cikin makonni 10 ba a samu haka din ba, sai dai a ce ya matse shi ya yi su cikin makonni 2, definitely zai affectin wannan dalibi din. Tunda aikin ga makarantun secondary su ne ani kuma shi ne chain na shiga jami'a, saboda matsalolin tsaro da ake samu dole ne ya haifar da matsaloli ga dalibi da shi kanshi ma malamin. Shi dalibi abin da ya kamata a ce ya sani bai sani ba, saboda rashin samun lokutan da ya kamata a ce ya samu a makaranta ana koyar da shi, saboda matsalolin tsaro ya haifar da koma baya a harkar ilimi.
Idan har bangaren ilimi ya ci gaba da samun farmaki da ayyukan rashin tsaro, to akwai yiwuwar zai karya zukatan iyaye ya kuma hana su ci gaba da tura ƴaƴansu musamman mata makarantu. Tunda daman mai neman kuka balle an jefe shi da kashin awaki.
Masu sauraro, baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan baki daya. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakiliyarmu a garin Kaduna, Binta Ibrahim, da ta taimaka wajen hada wannan shirin, sai wadda ta bada umarni, Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bissalam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa, kwalkoliyar daraja shi.
A gaida Yusuf Aliyu Harande. Yanzu kuma sai wasu daga cikin sakon da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar email.
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Yusuf Meleda, Gwalalo, jihar Bauchi a Najeriya. Ya ce, salam VOA Hausa. Ku bani dama na jinjinawa gwamnatin Najeriya da hukumar zaɓe mai zaman kanta, wato INEC, da suka gudanar da zaben gwamna a jihar Anambra, duk da ikirarin da 'yan ƙungiyar IPOP ta yi na cewa ba za a yi zaben ba. Shi kuma Aliyu Muhammad ɗan Fulani Maradawa, jihar Zamfara, cewa ya yi. Salam muryar Amurka. Hakika jirge jami'an tsaro fiye da 34,000 a jihar Anambra da gwamnatin Najeriya ta yi domin gudanar da zaben gwamna, yayin da al'ummar jihar Zamfara suke bukatar koda jami'an tsaro 20,000 ne, amma abin ya gagara. Gaskiya hakan ya nuna shugaba Buhari bai damu da rayuwar al'ummar da yake mulka ba. Fatan mu dai Allah ya bamu shugabanni masu tausayi da tsoron Allah. Sai kuma wasiƙa ta gaba daga Shehu Adamu Rajau. Yace tabbas matakan talakawan kasar mu Najeriya ba za su daina karbar kuɗi a hannun 'yan siyasa ba a lokacin zaɓe. To babu ranar da demokradiyyar kasar tamu za ta girma. Abin da ya faru a zaben gwamnan jihar Anambra ya nuna mana haka. Allah ya kyauta. Wasiƙa ta gaba ta haɗin gwiwa ce daga Aminu Adamu Malam Maduri da Umar Baban Yaya Sabon Gida da Malam Hassan Hamza Sulli a jihar Jigawa. Suka ce, assalamu alaikum muryar Amurka. Dan Allah ku bamu dama mu yi kira ga al'umma da 'yan takarar gwamna a jihar Anambra da ya kamata su rungumi sakamakon zaɓe da hannu biyu a duk yadda ya zo masu, domin kaucewa jefa jihar a cikin rikicin siyasa. Wasiƙa ta ƙarshe kuma cewa ta yi, buɗe iyakokin tituna daga Bamu zuwa Banki har Jamhuriyar Kamaru da gwamnatin jihar Borno da sojojin Najeriya suka yi. Hakan abin farin ciki ne. Daga ƙarshe mana addu'ar Allah ya kawo mana dawwammamin zaman lafiya. sako daga kawo mai ruwa Bajoga. Mun gode da waɗannan sakonnin, a ci gaba da aiko mana.
Madalla. Ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Wasu bincike guda biyu da aka gudana a lokuta daban-daban sun yi nuni da irin matsalar da annobar COVID-19 ta haifar. Ɗaya daga cikin binciken ya nuna cewa akwai yiwuwar adadin mutane da suka mutu a duk faɗin duniya ya haura miliyan 5, adadin da tuni aka wuce tun gabanin 1 ga watan Nuwamba da cibiyar tattara bayanan cutar da ke jami'ar John Hopkins ta fitar. Ɗayan binciken, wanda ya yi wata ƙididdiga, ya nuna cewa mutum miliyan 50 suke kamuwa da ƙwayar cutar a duk kwanaki 90. A yau Litinin, hukumar kula da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce adadin mutane da ke gab da faduwa ƙangin matsananciyar yunwa a ƙasashe 43 ya ƙaru zuwa miliyan 45, yayin da ake ganin ƙaruwar matsalar a duniya. Ƙaruwar adadin da aka gani akan mutane miliyan 42 a farkon shekarar nan ya samo asali ne bayan binciken da ya nuna cewa an samu ƙarin mutum miliyan 3 da ke fuskantar barazanar yunwa a Afghanistan, a cewar hukumar samar da abinci ta WFP. Dakarun China sun kera wasu jiragen yakin ruwan Amurka na bogi a wani abu da ake ganin za su yi amfani da su ne wajen yin atisaye a yankin hamadar Xinjiang, kamar yadda wasu hotunan tauraron ɗan adam na Maxar suka nuna a ranar Lahadi. Waɗannan jiragen na nuna ƙoƙarin da ƙasar Sin ke yi na ƙirƙirar dabarun yaƙi da jiragen ruwa da ke dakon makamai, musamman kan rundunar sojojin ruwan Amurka, yayin da ake ci gaba da samun takun saka da Washington.
Masu sauraro, a nan muka ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma a shirin mu na daddare misalin ƙarfe 9:30 za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma iya zarci shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da kuma shafinmu ma na Facebook. Yanzu a madadin Amina Bahar Auna da taya na gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyanmu na yau. Ni Sarfi da Hashin Gumeli da na shirya na kuma gabatar daga Washington DC ke cewa ku dakata shirin yau da gobe. Shirin matasa. Assalamu alaikum.